بارك الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مدى ساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي من لغا لكينا تشكين غرب بوشي أجار بوشي وانا يمتي من البركة نجمع يومنا 24 غوة رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديدا دري هدو أربعين دبوكوي وانا كما يكي دي دي دا شاوكو ga watan uku miladiya ta 2026 muna cikin tafsirin alqur'ani mai girma kuma har ila yau dai muna cikin tafsirin suratul nur wanda a yau insha Allah za mu karkare tafsirin ayata 29 shiga ayata 30 da kuma 31 insha Allah kafin mu shiga karatu wani ya rubuto yake tambaya game da karatun da ya gabata wanda muka yi akan yafiya sai yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce wa in sabartum lahu khairul lissabirin wato idan kuka yi haƙuri shine mafi alkhairi ga masu haƙuri to shine yake tambaya cewa to idan mutane suka yi gulmarka ko suka ɓace ka sai ka yafe sun sani ko ba su sani ba to malam kai ma ka yi ma wasu hakan ba su sani ba balle su yafe maka kai kuma saboda kunya ba za ka iya faɗa musu ba to anan kai ka yafe haƙƙinka ga mutane kai kuma wato na wasu lodin haƙƙin yana kanka kuma Allah bai yafe maka haƙƙin wasu ko wani da ke kanka ba to anan ya halatta ka kiyafewa idan an je lahira idan wasu sun nemi haƙƙin su akan ka to kai ma kana da haƙƙin ka akan wasu ina fatan an fahimci tambayar sa ce to yana magana ne akan yafiya ga wanda yayi wa wani ba daidai ba san shi an yi masa ya yafe to shi yayi na wasu ba su san yayi ba ba zai iya gaya musu ba ballantana su yafe masa to kuma ga shi haka Allah ba zai yafe masa ba tunda haƙƙin wasu ne ya san haka ya fi san a yafe idan mutum yayi gulmar wani ko ya je ɓata shi to ba sharaɗi ba ne sai ya je ya gaya masa cewa na yi gulmarka ko ka je gaya masa na ɓata ka ko na je na yi da kai ko na faɗi maganganu iri kaza kaza a kanka ba sharaɗi ba ne saboda in aka ce sai an kawo wannan a cikin sharaɗi to lallai za a yi ta da husuma ne da rigima da kokon a kashe ta to wani lokaci a lokacin ma ne kamar aka zuwa mata fetur idan da akwai 'yar dama da ake haɗuwa a gaisa a yi mutunci to kaje ka ce ai jiya na zazzage ka ko na ɓaɓɓace ka ko na je na yi maka ƙarya na yi kaza ka yafe mun to daga lokacin kuma shi kenan an ɓata wannan 'yar alaƙar da take akwai ba sharaɗi ba ne abinda dai kawai ya kamata duk inda ka san ka je ka ɓata shi sai ka je ka gyara shi waɗanda ka san ka gaya musu wasu maganganu marasa kyau a kansa to sai ka je kuma ka same su a cikin dabara cikin hikima ka warware abinda ka faɗa jiya ko shekaran jiya ko kake faɗa a baya sai ka warware ka faɗa abinda ya dace ka faɗa mai kyau ce mutumin nan kaga da farko mutane ba sa gane shi suna kaza 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 za ka ga ana faɗar maganganu a kansa amma daga baya na gane mutumin nan shi duk ba haka ba ne ka dawo ka wanke shi tas saboda haka kai da ka ɓata kai ka sani za ka gyara so ba sharaɗi ba ne sai shi ka je ka same shi gaba da gaba ka gaya masa cewa ka yi gulmarsa wannan ba sharaɗi ba ne saboda haka idan ka gyara shi sai ka nemi kuma yafiya ta Ubangiji subhanahu wataala domin bayan laifi da kai masa shi ma Allah ka yi masa tunda Allah ya hana abin kai da abin da Allah ya hana kai ko da ya shafi haƙƙin wani sai ka nemi gafarar shi ma Allah din to ka nemi gafarar sa sai ya yafe maka shi kuma daban cewa ai ku nemi gafara gafarta muku ku nemi gafara ta in gafarta muku saboda ka sai nemi yafiyar ubangiji shi kuma ubangiji sai ya yafe masa to yake cewa wasu daga cikin waɗanda aka yi zai zama kai masu laifin wasu ma sun mutu da yake cewa gulma da bata mutum ko cin mutuncin mutane idan mutum ya aikata su daga baya sai ya ji wa'azi yana so ya gyara to amma waɗanda aka yi wa wasu sun mutu wasu kuma in ya nufi ya fi masa rikici ne zai tashi to ya zai yi shi ne abinda muka faɗa wanda ya rasu shi ma haƙƙinsa yana nan sai ka yi ƙoƙari shi ma ka gyara shi yadda ka ɓata shi ka yabe shi yadda ka sauke shi ka faɗa alherinsa yadda ka faɗi sharrinsa inda ka san ka je ka ɓata shi ko mutanen da ka san ka je ka ɓata shi a wajensu sai ka je ka same su ka gaya musu cewa cikin hikima cewa mutumin nan ashe ba a gane shi bane kaza 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 kai ka san da yadda zaka faɗa saboda haka in ka kuma yi wannan sai kuma ka nemi gafarar ubangiji subhanahu wataala shi kuma ubangiji sai ya yafe maka tsakaninka da shi abinda ka yi na saba masa wannan shine hanyar da ake bi amma ba cewa akai ka je ka samu mutum gaba da gaba ka gaya masa ba kuma ya biya din nan ita ce dai yadda Allah ya ce din dai shefa alkhairi to shefa alkhairi din ba ta yadda za a iya zama ko ba baya yadda Allah ya ce wala in sabartum lahu khairul sabirin in kuka yi hakuri yafi muku alkhairi to yafi alkhairi din man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda dai yayi afwa ya gyara tsakaninsa da wanda suka bata to yazo inji Allah ya ce ladansa yana wajena yazo ya karbi ladansa to wannan yana nan a haka ba zai taba canzawa ba sai kuma wani da yake tambaya game da azumi a ce a bara ya sha azumi wajen guda 17 bai samu yara masu ba gashi bana wani azumin ya zo sai gashi ma bana da kyar yayi guda goma sha biyu saboda ciwon ya hana shi to shi ne yake cewa me ya kamata ya yi guda ban shi mara lafiya marasa lafiya iri biyu ne akwai mara lafiyar da yake sa tsammanin waraka daga rashin lafiyarsa wata rashin lafiya ce ta same shi amma yana neman maganinta kuma yana ga alamar rashin lafiyar tana ɗan raguwa kaga akwai yiwuwar ya warke gaba ɗaya to wannan zai jira har sai ya warke sai ya rama ko guda nawa ya sha ko da na wata guda ne idan har alamar waraka tana bayyana a jikinsa to wannan zai jira har lokacin warkewarsa sai ya biya shine abin da Allah subhanahu wataala ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra wanda duk daga cikinku ya kasance mara lafiya ko yana halin tafiya ya sha azumi Allah ce to sai ya biya a wasu kwanakin daban to wannan shine hukuncin wanda ba shi da lafiya rashin lafiyar da yake sa tsammanin zai warke to wannan ba zai ciyar ba ko da kuwa azumin gaba ɗaya ya sha sai ya jira lokacin da ya warke sai ya rama sai kuma mara lafiyar da ya cire tsammanin samun waraka kuwa ka gaya masa cewa likitoci suka sanar da shi cewa wannan rashin lafiyar taka sai dai lallaba amma maganar ya warke gaba ɗaya ya dawo kamar da ba zai yiwu ba ya ji haka a tare da shi cewa kullum alamar dai ana samun dai ɗan relief ne amma ba wai alamar warkewa ba ce tare da shi ta zama masa chronic to wannan shine zai ciyar idan yana da halin ciyarwar yana da abin da zai ciyar da miskini a madadin kowace rana ɗaya da ya sha kaga azumi idan kwana 29 ne zai ciyar da miskini 29 idan kuma kwana 30 ne miskini 30 to wannan su ne alalazina yutiqunahu fidyatu ta'amu masakin wanda ba za su iya yi ba saboda yana wahalar da su mara lafiyar da ba zai iya yi ba saboda rashin lafiyarsa ta kai matakin da ba zai taɓa yi azumi ba ko tsufa ko gajiya to wannan sai ya kwanshi azuminsa da ciyar da miskinai kamar yadda Allah ya ce fidyatun ta'amu masakin ciyar da mabukata shine ka ba mutum abincin da zai ci a zama daya ya koshi, ko ka bashi abin da zai je ya dafa ya ci ya koshi. Idan ka bashi dafaffe shikenan ka taimake shi, amma ka bashi abin da zai ci ya koshi. Ka bashi abincin rana ko ka bashi abincin dare ya ci ya koshi, ko ma haka, to shikenan ka biya waɗannan azabubbuka da ake binka. Saboda haka ya danganta da rashin lafiyar shi mai rashin lafiya ne. Idan rashin lafiya ce da yake sa ran waraka, ci gaba da neman magani, Allah ya bashi lafiya, kuma Allah ya bashi ikon biyar abin da ya sha. Sai kuma tambaya ta ƙarshe da yake tambaya game da wato sallah a haramaini, musamman ma haramin Makka, an san yadda yake cika turbutsutsun mutane. To kuma an san cewa ba a son masallaci ya bari ana tsallaka gaban sallarsa. Akwai ma waɗanda aka ce in suka tsallaka maka sallah, sallarka ta ɓaci. A wajen wasu daga cikin malamai sai ta ɓaci. Daga ciki akwai mace wacce take baliga, idan ta tsallaka sallarka baka sa sutura ba, a gurin wasu daga cikin malamai cewa sallarka ta ɓaci. Saboda hadisin yaqta'u salatul rajul almar'atu walhimaru walkalbu alaswad. To yake tambaya game da waɗanda suke zuwa umara, musamman a irin wannan lokaci da ake cunkoso, ce a haramaini ko a haramin Makka, da wahala ka iya samun inda za ka yi sallah, wani bai tsallaka maka sallah ba, ko wata bata tsallaka maka sallah ba. Za ka iya yinka, amma wani lokaci sai dai kawai kaga sun faɗo gabanka, ko kuma kawai wata ta zo ta tsiri yin sallah a gabanka. To dama ita shari'a abinda take ɗorawa mutane shine abinda za su iya. Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum, ku kiyaye dokokin Allah gwargwaron yadda za ku iya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha, ba Allah bai ɗora wa rai sai abinda zai iya. Duk abinda mutum ya fi ƙarfinsa ba zai iya ba, to Allah bai ɗora masa shi ba tun farko ma. Don haka idan mutum ya zo sallah a masallaci mai alfarma na Makka misali, ba kamar yadda wasu malamai suke cewa ba a sa sutura ba, a'a, sutura babu wani hadisi sahihi da ya keɓance haramaini, babu hadisi sahihi da ya inganta. Akwai hadisai da basu inganta ba da suke cewa banda masallacin Makka, wato masallacin Ka'aba, amma basu inganta ba. Saboda haka hadisan sutura sun shafi ko ina da ina, har masallatan nan guda biyu masu alfarma. To amma akan zo wani yanayi da ba sutura ba, ko mai zaka sa, sai an wuce ta gabanka saboda cunkoso da tilmitsetsiniya, kai ma kuma ba ce da za a yi sai ka wuce ta gaban wani mai sallar. Saboda za a zo babu wata hanyar da za ka wuce, kai kuma ba abin ka tsaya cak ba, babu maganar tsayuwa cak. Wani lokaci dawafi ma kuke yi, akwai wanda za su zo su tsari sallah a gaban masu dawafi kan hanyarsu. To ka ga ba za ka dakata da dawafi ba, saboda wasu ne a bayan ka kai ma. Da zarar ka tsaya tunkuɗa ka za a yi, haka dole ne kai ma ka ci gaba da zagayawa. To a irin wannan yanayi da shi wanda ya zo yake sallah, idan har babu gurin da zai yi sallah sai nan, duk inda ya je ba zai samu gurin da zai samu sallah ba sai a nan ɗin. To kuma nan ɗin za a ke ta gabansa, to babu komai, abinda zai iya yi kenan. Shi ma mai wucewar ba shi da wata hanyar wucewa sai nan, shi ma babu wani abu a kansa. Amma a karon farko dai ka yi iya bakin ƙoƙarinka na kaga ka nemi inda za ka yi sutura ɗin. Idan ka samu to shi kenan, ba daidai ba ne ka yi sallah inda za ka wuce ma ta gabanka. Amma in baka samu ba, ko kana tsakari wasu suka faɗo gabanka, wannan ba zai zama laifi gare ka ba, kuma ba zai cutar da sallarka ba, insha Allah. Bismillah, mu ci gaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
نعم.
قل للمؤمنين يغضوا من كأنك لهم إن الله خبير بما يصنعون.
نعم أكوي تبعي أتكر الشيء لبن أنسى با wani ne yake cewa mutum ya shigo masallaci sai ya samu wani yana karatun alkur'ani shin zai masa sallama ko kuwa ba zai yi ba zai masa sallama babu wani darsi da ya nuna cewa dan mutum yana karatun alkur'ani ba zai masa sallama ba za ka yi masa sallama shi kuma zai ansa maka yayin da yake tsake da karatun aya ya kai ayar shikenan sai ya tsaya ya ansa maka sai ya ci gaba da karatunsa ai ba a hana shi magana ba ba hana shi wata magana ba dan yana karatun alqur'ani ko an hana shi babu wanda da aka ce an hana shi saboda haka in ya dauko aya bai kai karshen ta ba kai sallama sai kai karshen ta sai an samu ka sallama ka shikenan idan ya zanto mai sallama an halatta ayi wa mai sallah wanda shi an hana shi wata magana ma wanda ba ta da alaka da sallar sa amma an halatta ayi masa sallama Anas dan Malik yana cewa muna shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah bai masa sallama ya ansa mana ta hanyar ishara da hannunsa Annabi sai ya daga hannunsa ya mana alamar ansa mana sallamar sai yana sallah to idan ya zanto mai sallah da ba a yadda ya wata magana a cikin sallar sa ba sai wacce take da alaka da sallar sa amma an yadda ayi masa sallama to kaga min babu aula wanda shi an yadda yayi magana ba a cikin sallah yake ba shi min babu aula ayi masa sallama ayi ansa wasu ma sukan ce wai hatta mai cin abinci ba a sallama a masallama to wannan koda wasu sun faɗa magana ce marjuhiya marar ƙarfi marar dalili me zai hana dan kana cin abinci ka ce ai akwai roba a baki na ka tashake ni ai ba a ce lalle lokacin da kai sallamar ba sai ka ansa nan take koda roba a bakinka a'a haɗe robarka ai ba a ce ta zama a bakin ba dai ko minti nawa za ka yi kana tauna ta sai ka haɗe sai ka ansa sallamarka wannan shine magana rajiha kuma kun san cewa ita sallama wanda zai yi ta mustahabbi ne ba dole bane amma kai da aka yi wa sallama dole ka ansa shi ta mai da sallama wajibi ce fardun ne kifai kuna da yawa wani ya zo yi muku sallama to dole ne a samu daga cikinku dai wani ya ansa sallamar idan ɗaya ya ansa daga cikinku shikenan ya ɗauke wa sauran idan kuma dukan ku kai burus kai shiru to dukan ku kun zama masu laifi saboda haka raddu salam haƙƙi ne daga cikin haƙƙoƙin musulmi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin haƙƙoƙin musulmi akwai raddu salam Allah ya ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha yayin da aka gaishe ku da wata gaisuwa a musulunci babu kamar assalamu alaikum to fa hayyu bi ahsani minha kuma yarda da gaisuwar da tafi wadda aka yi muku auru duha ko kuma yadda iya wadda aka yi muku alal akalla ne idan baka bashi fiye da wadda ya baka ba to kada ka kasa yin kamar yadda ya maka saboda haka wannan haƙƙin sa ne don haka dan kana cin abinci ko kana karatun alqur'ani wannan haƙƙin nasa ba zai sare ba yana nan a matsayin haƙƙin sa in yace da kai assalamu alaikum to zalle zaka bayar masa da sallama ko da bayan ka haɗiye lomarka ko kuma bayan ka kai aya inda za ka tsaya sai ka ba shi ansa na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin lakum fiha mata' wato babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ku shiga gidaje ghaira maskunatin wadda babu kowa zaune a cikinta lakum fiha mata'un kuna da abin amfani a cikinsu ko kuma kuna da kayayyakinku a cikinsu kamar yadda a jiya muka yi bayanin waɗannan ma'anoni guda biyu Allahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun Allah yana sane da abin da kuke koyewa kuke bayyanawa da kuma abin da kuke koyewa to wannan ayar tana nuna wajibcin neman izini tana ƙara nuna mana wajibcin neman izini domin anan da Allah ya ce laysa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum ba ku da laifi ku shiga gidajen da ba wani a zaune a ciki fiha mata'un lakum kuna da abin jin daɗi ko kuna da amfani a cikinsa wannan yana nuna an yi maka sauƙi rukhsa ce aka baka sauƙi ka samu da cewa idan gida babu kowa da yake mazaunin gidan, to kana iya shiga ba tare da kai sallama ba, saboda illatul wujub din, abinda zai sa dole kai sallamar babu shi shine samun mazauna wannan gida. Kaga yana nuna kenan, in akwai abinda suke mazauna wannan gidan, to ba dauke maka wannan laifin ba. Saboda haka wajibi ne kai sallama, wajibi ne ka kuma nemi izini yayin da ka zo shiga cikin wannan gida, wanda yake nuna maka wujubul isti'zan, wajabcin neman izini yayin da aka zo shiga cikin gida. Sannan fadar Allah subhanahu wataala da yace wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun, Allah yana sane da abinda kuke bayyanawa da kuma abinda kuke boyewa. Wannan shi ba wa'idi ne, wato darko ne Ubangiji subhanahu wataala yake alkawarinsa, yana alkawarin darko ga wanda yake aiki da wannan ladabtarwar da wannan tarbiyyar da Ubangiji subhanahu wataala ya bayar, na cewa in za a shiga gidan mutum zai shiga gidan da ba nashi ba, to ya nemi izini. Wala yakunu alwa'idu illa ala tarki wajibin, dai kaga ana barazanar azaba, to ba za ta yiwu ba sai idan an bar wajibi ne, inda mustahabbi ne ba za a yi maka barazanar za a kama ka da laifi ba. To Allah ya ce yana sane da abinda kuke boyewa, kuma yana sane da abinda kuke bayyana wanda kuke boyewa, ma'ana zai muku hisabi akan duk abinda kuka aikata. To duka waɗannan ayoyi da muka karanta na al-isti'zan, na neman izini, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, ayoyi ne guda biyu, kuma dukkansu muhkama, kowace daga cikinsu tana nan tana aiki, babu wacce aka shafe. Inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, da wannan laysa alaykum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, waɗannan duka ayoyi ne waɗanda babu ɗaya da aka soki, saboda an samu wasu maganganu daga wasu daga cikin magabata suna cewa an shafe wato aya ta biyu kamar ta shafe wani bangare na aya ta farko. Aya ta farko ta ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, kar ku shiga gidajen da ba naku ba har sai kun nemi izini. Wannan kuma ta ce babu laifi ku shiga gidajen da babu kowa a cikinsa, wato koda ba ku nemi izini ba. Kenan waccan ayar farko ta game dukkan gidaje gaba daya, wannan kuma ta keɓance wasu gidaje daga baya an yarda cewa a shiga. Kamar ayar farko ta hana a shiga kowane gida sawa'un akwai mutane a ciki ko babu, sai wannan ayar kuma ta zo sai ta rage wa wancan hukunci ƙarfi, sai ya zamana an ware gidajen da babu kowa a cikinsu, ko gidajen da babu mazauna a cikinsu, ko wuraren da suke wurare ne na jama'a, cewa wannan kuna iya shiga ba tare da kun nemi izini ba. To wasu daga cikin malamai sun yi amfani da kalmar nas ko istisna'i, kamar abinda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas da Ikrima da Al-Hasan al-Basri da Muhammad ibn Shihab az-Zuhri, sai dai magana ingantacciya daga cikin maganganun malamai cewa duka waɗannan ayoyi ne muhkamat, ayoyi ne waɗanda suke muhkama, suna nan aiki, suna aikinsu. Dama ayar farko tana magana ne akan gidajen da suke da mazauna a cikinsu, aya ta biyu kuma tana magana akan gidajen da babu mazauna a cikinsu. Kaga kowace aya da ɓangaren da take magana, kaga ba su ma haɗu ba balle ɗaya ta goge ɗaya, ba su ma haɗu ba ballantana ɗaya ta shafa ɗaya. Waccan tana magana akan gidaje wanda take suke da sukan arbabu wa sukan, akwai masu gidan kuma suna zaune a gidan. Wannan kuma tana magana akan wasu wurare waɗanda babu mazauna a ciki, duk da cewa tana yiwa akwai mutane, akwai abubuwan da zaka zo don ka amfana da shi, kamar yadda a jiya muka yi misalai da wurare waɗanda suke na jama'a ne, na kowa da kowa ne. To dan ba buƙatar zaka shiga sai ka yi sallama, da zaka shiga asibiti ba sai ka yi nemi izini ba, ko da zaka yi sallama ba sai ka nemi izini ba, dan zaka shiga police station ba sai ka nemi izini zaka shigo ba, kanan zaka shiga supermarket ba sai ka nemi izini zaka shigo ba. To wani guri da aka yi shi dan jama'a, to kana iya shiga kai tsaye, illa iyaka dai sallama, kuma wannan wani abu ne wanda yana nan tsakaninka da duk wanda ka haɗu da shi, ana so ka yi masa sallama, amma dai neman izini bai zama wajibi a wannan wurin ba. Saboda haka ayoyin guda biyu kowace tana magana ne akan wani ɓangare na gidaje, ba kowace kuma tana da hukuncinta, yana nan babu wanda aka shafe hukuncinta. Shi yasa Ibn Jarir al-Tabari alayhi rahmatullah a cikin tafsirinsa Jami'ul Bayan yake cewa fa kullu wahidin min al-hukmaini hukmun fi ma'nan ghairu ma'nal akhar, kowanne ɗaya daga cikin hukuncen nan guda biyu yana magana ne akan hukunci da yake dauke da wata ma'ana ba ta ɗayan ba. Wa inna ma yustathna ash-shay'u min ash-shay'i idha kana min jinsihi aw naw'ihi fil fi'li aw an-nafsi, ai ana togaciya ne idan abu ya suka zama iri ɗaya a ce to an togace kaza, aka ce mutane kaza suka shigo banda wani, dukkansu mutane ne har shi wanda kai togaciyar ka ce banda shi, shi ma mutum ne. To amma waɗannan abubuwa ne guda biyu mabambanta waɗanda ba su haɗa jinsi ɗaya ba. Fa amma idza lam yakun kadhalika fala ma'na lisistina'i minhu, kaga ba anan babu magana togaciya dan kowace zaman kanta take. Shi yasa Abu Ja'far an-Nahas al-Littafin sa an-nasikh wal mansukh shi ma ya tabbatar da cewa duka ayoyin guda biyu suna nan. Wal qawlu bi annahuma muhkamatani qawlu akthari ahli at-ta'wil, shine magana da yawancin malamai suka yi. Malamai da yawa sun tafi akan haka, Abu Hanifa, Ibn Atiyya cikin masu tafsiri, Ibn al-Jawzi a cikin tafsirin sa Zadul Masir, haka nan al-Qurtubi a tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an, haka nan Ibn al-Qayyim Ibn Kathir a cikin tafsirin sa tafsir al-Qur'an al-Azim, haka nan Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa Zadul Ma'ad, dukkanin sun tafi akan cewa ayoyin nan guda biyu kowace da mahallinta kuma kowace tana nan tana aiki, babu wacce aka shafe aikinta. Ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas kamar yadda Abu Dawud da Al-Baihaqi suka ruwaito, Abdullahi dan Abbas yana cewa ayatun lam yu'min biha aktharun nasi ayatul izni wa inni amuru hadhihi jariyatun qasiratun qa'imatun ala rasihi an tasta'zina alayya, yace wata aya wadda da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da ita ba, yana nufin ba sa aiki da ita. Imani anan yana nufin aiki da ayar, ba wai cewa ba su yadda aya ba ce. Yawancin mutane ba su yi imani da aiki da wannan ayar ba, ita ce ayatul izni, ayar da take magana neman izini. Ya ce to ni ina umartar wane wance, ina umartar, sai ya nuna wata kuyangarsa da take tsaye a lokacin a kansa, ya ce to wannan in duk sanda za ta shigo ina cewa sai ta nemi izini. To wannan shine Al-Qur'ani yadda yake tsarawa dan adam rayuwa, yadda yake tsarawa dan adam rayuwa. Al-Qur'ani tsari ne rayuwa wanda bai bar abu babba da karami ba, face Al-Qur'ani ya zo mana da tsarin yadda zamu gudanar da shi. Zamu ga yadda Al-Qur'ani ya ba mu wannan bangare mahimmanci kwarai da gaske, bangare ne na zamantakewa, bangare ne na neman izini, bangare ne na zamantakewa. Al-Qur'ani ya bashi mahimmanci har aka saukar da waɗannan ayoyi da suke bayanin ga yadda za ku yi, ga inda za ku nemi izini, ku sallama ga inda ba sai ku nemi izini ba. Duk wannan yana nuna maka cewa tsarin addinin musulunci tsari ne da yake ya gamo komai da komai, ya tattaro kowane irin abu, ba kawai manya-manyan abubuwa musulunci ya zo ya magana akan su kadai ba, a ya yi magana akan dukkan wani abu da ya shafi rayuwar ɗan adam. Shi yasa Salman al-Farisi yake cewa annabin mu sallallahu alaihi wasallama bai bar wani abu ba wanda bai koyar da mu shi ya zamu yi ba, hatta shiga ba haya, hatta da za ka yi tsuguno sai da annabin sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da bayanin yadda za ka yi tsuguno, kakka kalli al-qibla, kakka ba da baya, sannan kuma ga abinda za ka ce in ka zo shiga, in ka zo fita, ga abinda za ka ce, ga yadda za ka yi tsarki, ga shiga shiga shi, duk sai da musulunci ya zo ya bayaninsa. Saboda haka kaga ashe babu wata mu'amala babba da za a ce babu ruwan musulunci a cikinta. Saboda haka za mu ga cewa a yadda musulunci ya bama wannan gaba ta neman izini muhimmanci, ba don kuma saboda a tsare alfarmar gida, saboda a tsare wa mutane alfarmarsu, kada yi abinda mutane za su cutu, kada a jefa mutane cikin damuwa yayin da ka auko wa mutum ba tare da saninsa ba, yayin da ka yi masa bazata kawai ka faɗo gidansa, babu shakka za ka cutar da shi, kuma za ka ga wani asirin da ba zai so ka gan shi ba, za ka ga wata al'aurar da ba zai so ka ganta ba. A nan idan aka ce al'aura, kakka ɗauka kawai ana magana al'aura ta tsiraici, a'a, dukkan wani abu da yake na asirin mai gida da ba zai so wani baƙo ba da izininsa ba ya zo ya gani, to al'aurarsa ce. Saboda haka al'aura ta ƙunshi dukkan wani asiri, dukkan wani asiri da yake cikin gida. Kana iya cewa abincin da yake ci al'aurarsa ce, sitarar da yake sawa al'arab su ci kai hatta kayan da yake kayan alatu da ya zuba a gidansa kayan amfanin gida dukkansa al'aurar su ci dukkansa asirinsa ne saboda haka kada ka shigar masa ba tare da yardarsa ba ka je ka same shi yana tsaka da cin wani abincin da ba a so ma a san yana cin abinci irin wannan sai ya zama dan kwambo ne a waje yana dan abin nan a gida kuma yana dan cin wasu abubuwa haka ka duro masa kaga a shi ma wannan ne a cimar ka kaga a lokacin ba zai ji daɗi ba a waje yana ce maka ni ba na cin kaza kaza duk abin da aka ce ni kaza kaza shi kuma a gida abin da yake samu ya ci masha Allah to kawai sai ka fado masa ka gani kaga ba zai ji daɗi ba to saboda haka abincinsa al'aurarsa ce kayan da yake sa wani kayan amfanin gida shi kansa wannan asirinsa ne wani ba zai so kaga makwancinsa ba ba zai so ba wani kuma zai so in zai yi baki kafin ya zo ya dan gyaggyara gidan ya dan gyaggyara abubuwa kakkau da wannan ya kau da wannan ya kau da wannan musamman mata to kawai haka nan ta ga wata fado mata kawai kwatsam ba tare da shiri ba ga kaya kwatsam a cikin gida ga wannan ga wannan ga wancan ba ta ji daɗi ba da yau ta sanar da ita ta nemi izini wataƙila za ta kikkintsa ta kakkau da wasu abubuwa yadda za ta zama jin daɗin tarbar baƙonta ko baƙuwarta saboda haka wannan ma al'aura ce don haka kan cewa al'aura a nan kawai ana nufin al'aura al'aura ta jiki kaɗai kai hatta yanayin zuciya hatta yanayin zuciyar mutum wataƙila yana tsaka da yi wa matarsa faɗa an ɓata masa rai kawai ka duro wanda shi ba zai so haka ba zai zo ka zo ka same shi yana yi wa matarsa faɗa ba saboda haka kaga wannan shi kansa wani asirinsa ne da ba zai so a tona masa ba wataƙila an masa wani abin da har ya sa shi zama yana kuka saboda ɓacin rai yana cikin wani ɓacin rai yana kuka kawai sai kwatsam ka shigo masa da shi kuma a waje mutum ne mai barazana amma ga shi nan yana kuka bai shirya ba ka faɗo masa gida to duk irin wannan kai za ka ɗauka kamar ba komai bane amma zai iya taɓa zuciyarsa saboda haka hatta albasha'irun nafsiyya al-mashairu an-nafsiyya suma abin kulawa ne yayin da zaka zo wa mutum ka abin da shi yasa zamu ga al-Qur'ani ya zo da tsare-tsaren da zai tsara mata wadannan abubuwa saboda kada a bar wani abu da zai kawo wani bacin rai ko da zai kawo wani hatsaniya ko rashin fahimtar juna ko wata rigima tsakanin mutum da dan uwansa duk sai aka yanke wadannan hanyoyin da za su iya kaiwa zuwa ga wannan a samu wannan sannan uwa abin da ya shafi ita kanta al'aurar ta jiki wani daga irin wannan zai zo ya fada idan sai je ya ga abinda zai zama masa fitina a rayuwarsa kuma fitina a rayuwarsa tunda wani lokaci daga ido ne kamar yadda zamu zo ayar gaba qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim idan dai shi yake farauto abubuwa daga ƙarshe kuma za su zama mutum alaƙaƙai su yi sanadiyar fadawarsa halaka to idan aka ce babu izini kawai fado wa mutane ake yi kamar yadda da ake a jahiliya kawai sai dai mutum ya ga tsaye mutum tsaye ƙeƙam a samansa ila yana tare da iyalinsa saboda ka sai dai daga kai kawai gan shi ya zo ce ya zo gurinsa ne babu neman izini balle sallama babu musulunci ya zo ce duk babu wannan saboda kan ana barin wannan ƙofar shaidanu ne za su shigo kuma yanzu suka shiga ɓarna za su yi ba kaɗan ba amma a yanzu fahimtar mu da waɗannan abubuwa mu musulmi ne da muke karanta alƙur'ani kuma muna ga yadda alƙur'ani yake tsara irin wannan zamantakewa amma fahimtar mu daga waɗannan abubuwa duk ta disa shi fahimtar mu ta disa shi babu ita mutum zai iya auko maka gida a kowane lokaci duk sanda ya ga dama da daddare ko da rana kuma ya zo ya tabuga kofa har ya dame ka fita shi ka buɗe ba don kana so ba ko kuma kofar ka a buɗe take sai dai ka ji shi kawai sai ga wani da ya zo ko kuma kawai ka gan shi tsaye a kanka sai dai ka gan shi tsaye a kanka ka so ka ƙi ko ka so wanda wannan ya saba wa duk abin da wannan waɗannan ayoyin suke karantarwa babu izini babu sanarwa a yau muna da hanyoyin isar da waɗannan saƙonni na sanarwa cikin sauƙi wanda a da can lokacin da ayoyi suke sauka ma babu su a da sai ka zo ma sannan ka nemi izinin, amma yanzu kana iya neman izinin ma baka zo ba, kafin ka zo ma kana iya neman izini, kana iya daga waya ka buga, kana iya aika sakon ko ta kwana kar ta kwana, duk kana iya wannan. Amma maimakon ka yi amfani da wannan damar, a'a sai dai mutum kawai ya ji shi, ya ji ka garab ka zo masa, kuma ya ce yana da wani uzuri, rai ya ɓaci. Kaga kai ka ki aiki da dokar da Allah subhanahu wataala ya sa, domin kana ganin wani dan kankanin abu ne ba sai an yi aiki da shi ba. Neman izinin da aka ce ka ki ka nemi izinin. Amma kuma kai ka zo, Allah yana cewa idza qila lakum irji'u farji'u, in an ce ku koma ka ki yadda kai aiki da wannan ba. To yayin da muke ganin abubuwa irin wannan suna faruwa, kuma suna iya zama sanadiyar yanke zumunci, suna iya zama sanadiyar samun sabani da rashin jituwa tsakanin masoya, abokai, ƴan uwa. Mutum ne ba da izini ba sai faɗo ma ɗan uwansa a lokacin cin abinci, kuma ya ce sai an ba shi abinci, bai san zai zo ba, ya faɗo masa a daidai lokacin cin abinci, kuma ba ba shi abinci bai ji haushi, ko ya zo tsakar dare kuma ya ce yana son a ba shi gurin bacci, kawai ya taso da ƙauye ya zo bai sanar da kai ba komai, sai ganin shi kai da ledarsa. To ka nemo duk inda za ka je kai shi ka saukar da shi. Wannan ya saba wa tarbiyyar da Alƙur'ani yake ba mu a nan, ya saba wa da tsarin da Alƙur'ani yake ɗora mu a kai. A yau wasu al'ummomi da muke gani, musamman al'ummomin yamma, muna ganin su da wasu tsare-tsare, wasu muna musu dariya, wasu kuma suna birge mu, wasu tunin musulunci ya zo mana da su, amma muka yi watsi da su, ba mu ɗauke su a bakin komai ba. Wasu kuma da za su zo suna birge mu musulunci ba bai yarda da su ba, amma tunda Bature ne yake yin abin sai ya birge mu. Kana da makoci ba ruwanka da shi, ba ruwanka da kai, ba ruwan shi da kai, ba ruwanka da shi, saboda haka ka zo ya wuce, ka wuce ya wuce, ba mai ɗaga ma wani hannu, ba mai kowa sallama. Damuwarsa da daɗinsa duk bai dame ka ba. Wannan rayuwa ce ta mutanen yamma, za a iya zama shekara da shekaru, ga ƙofa ga ƙofa, amma ba wanda yake kula wani, ba wanda yake damuwa da wani, ba wanda ya san rayuwar wani. Wani ma yana iya mutuwa a cikin gidan nashi shekara da shekaru ba san ya mutu ba, saboda ba wanda yake zuwa gunsa, ba zuwa gun kowa. To irin wannan rayuwar ta banza da wufi tana shigowa cikin al'ummar musulmi, yayin da kuma irin waɗannan ladubban su kuma ana yin watsi da su. Saboda haka a tsari na musulunci ana neman izini. Idan a da can babu hanyar da za ka iya neman izini kafin ma ka zo, to yanzu akwai ta, wanda kamata ya yi ƙara taimaka mana wajen bin wannan tsarin da Alƙur'ani. Wannan hanyoyin da ake da su na zamani na sadarwa kamata yanzu su ƙara mana ƙarfin gwiwa yadda za mu kiyaye waɗannan dokokin na Alƙur'ani. Ai, ba abin zaɓi Ubangiji ya sa su. Saboda haka na san da zuwanka, ka sanar da ni. Saboda haka ba ni da damuwa, in akwai wani abu da zan shirya maka, in akwai wani abu da kake so a wajena, ta dadan maka, duk ka ba ni wannan damar. Amma yayin da kawai ka auko min, ka san wasu wani lokaci sai a ce kawai muje, in yana nan shikenan, in baya nan shikenan, haka kawai za a ce, a kawai bari muje, in mun same shi mun yi sa'a. Ba ruwansu da wani hanyoyi za ku same, za su same shi. A zamanin nan, musamman a ƙasarmu, a ƙasarmu waɗanda suka fi shan wahalar wannan malamai, kun sani malamai sun fi shan wahala a wannan, saboda shi ƙofar malami gani yake kawai a buɗe take, kamar police station, duk sanda ka ga dama kawai ka je, ba a ɗauke shi, shi ma mutum ne yana da buƙatunsa ba, yana da wasu 'yan uzurorinsa, a'a shi ai malam ne. Saboda haka koyaushe za a iya zuwa a ƙwaƙwasa masa gida, a ce an zo da tambaya, an zo an kawo wani koke, an zo ya raba wata rigima. Wannan ba daidai ba ne, idan annabi sallallahu alaihi wa sallama kansa wanda Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya, shi dan aike ne zuwa ga kowa. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a, ce ni manzo ne zuwa gare ku duka. Amma duk da haka aka hana a yi masa irin wannan dirar kawarar, aka hana a zo a auko wa gidansa ba tare da izini ba, ko a zo ana tai masa sallama, ko ana kwankwasa gidansa ko ana kiransa. Allah ya hana, ce ai hakuri har sai ya fito. In bai fito ba, ba za a fito da shi da ƙarfi ba. To yanzu malamai, musamman a ƙasar nan, saboda al'adu, saboda al'ada, wasu ƙasashen ba za ka samu irin wannan ba, amma mu saboda al'ada, al'ada da malami kullum yana tsoro. To haka duk wanda zai shiga gidan ba sai ya wuce ta gabansa, don haka kowane abu ya lamale ki. To sai yanzu da rayuwa ta canza, abubuwa suka canza, su kansu malaman ba irin wancan da tsoro ba ne yanzu. Malami ne ko ma'aikaci ne a jami'a, ko ma'aikaci ne a wata babban jami'a, ko ma'aikaci ne na gwamnati, shi ma yana da 'yan kujiba-kujibarsa da 'yan matsalolinsa na rayuwa na yau da gobe. Saboda haka shi ma kamar kowa yake, yana da wannan haƙƙin. Idan kana son ka je masa wata ziyara, ko ka je masa wata matsala, to ka nemi izininsa. Shi kuma ya duba ya ga wani lokaci ya kamata ya baka. Amma ba kawai ka yi masa irin wannan dira ba, ka ce ai shi malami ne, kuma idan bai saurare ka ba ka koma ka zage shi, ka ce wulakanta mutane yake. Wani ma zai iya zuwa ya kafa kyamara ya fito ya zazzage malamin, ce ya je ya wulakanta shi, ya je ya ƙi saurarensa, ya je ya yi kaza, ya yi kaza, ya yi kaza, shi kuma bai ma san da zuwansa ba. Wannan ba daidai ba ne. Mu duba mu ga yadda Al-Qur'ani yake aje mana manhaj hayat cikin wannan bangare na rayuwar zamantakewa. Kuma Al-Qur'ani ya bata wannan inaya, al-isti'zar, al-isti'zar, wanda yake nuna maka cewa musulunci ba karamin addini ba ne, ba taɓa addini irinsa ba, da bai bar karamin abu da babba ba sai da ya sanya ma ɗan adam yadda zai tsara shi. Kuma kana sauka daga wannan layin ka shiga cikin matsala, kana sauka daga wannan layin da Ubangiji subhanahu wataala ya tsara, to ka shiga cikin matsala, kuma ka sawo cikin matsala. Sauraka, mu dawo mu riƙe al'adab da musulunci ya zo mana da su, za mu ga kyakkyawar rayuwa a tsakaninmu, kuma za mu fahimci juna, mu saki wasu abubuwa na al'adu wanda ba su da asali, ba su da tushe, mu sake su, kada mu riƙa sa su su ne ma'auni da za mu gane an girmama mu ko ba a girmama mu ba. Wannan ba shi ne ma'auni ba a musulunci. Ka ɗauki ma'aunin girmamawa a musulunci daban, ma'aunin da al'ada kuma take nuna girmamawa ne, shi kuma daban. Al'ada idan ta ci karo da abin da yake koyarwa ce ta addini, to sai a aje ta. Amma abin takaici, tsare-tsaren da addinin ya zo da shi, ba shi muke aiki da shi ba, muna ɗauko wasu waɗanda suka ci karo da addinin, kuma su muke so mu maida su zama cikin rayuwarmu ta yau da gobe. Sannan Allah subhanahu wataala ya ci gaba bayan ya kawo maganar hukuncin al-isti'zan, neman izini, sai ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, ka gaya wa mu'minai su rintse ganinsu, wa yahfazu furujahum, su tsare al'auransu, zalika azka lahum, wannan shi ne mafi tsarki gare su, inna allaha khabirun bima yasna'un, lalle Allah masanin abinda suke aikatawa ne. A nan za mu ga akwai alaƙa mai ƙarfi da ayar al-isti'zan, ko ayoyin al-isti'zan waɗanda suke magana akan neman izini, da kuma wannan ayar ta mutum ya kame ganinsa, ya rage kallonsa. Saboda me yasa aka ce an ce a nemi izini, kamar yadda annabi ya ce inna ma ju'ila al-isti'zan min ajli al-basar, to sai magana al-basar ɗin ta zo, shi ne abin da ya shafi ganin. In an baka izini ka shiga, to ga wani ladabi har ila yau da shi ma za ka kula da shi, ko a lokacin da ka shiga, ko kafin ka shiga, ko kuma ko ina ne kake rayuwa. Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama qul lil mu'minina, ka gaya wa mu'minai, ka gaya wa mu'minai, saboda su ne ake gaya musu su ji, su ne suke aiki da abin da ake faɗa musu, su ne suke aiki da dokokin da ake ba su. kamar da muka faɗa a waccan ayar da ta gabata, muminai su ne suke karɓar umarni daga Allah su yi aiki da shi, amma wanda ba mumini ba bai ba yarda da abin da ake gaya masa na dokar ba, ballantana ya aiki da shi. To shi yasa Allah yake ce a gaya muminai, kuma sannan cewa a gaya muminai don a nuna musu cewa aiki da wannan umarnin da za a ba su wani abu ne da zai ƙara haɓaka musu imaninsu, zai ƙara sa imaninsu ya hauhawa, saboda dukkan wata aya da za ta sauka wacce ke ɗauke da umarni ko hari, idan mumini ya karɓe ta ya aiki da ita, to imaninsa ne ya ƙaru. Idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun. Saboda haka duk wani mumini yayin da ya ji umarnin Allah subhanahu wataala ya aiki da shi, to imaninsa ne zai ƙaru. In ya ji hani ya kauce ma abinda aka hada shi ma imaninsa ne zai ƙaru. To aka ce ya ghuddu min absarihim, su rintse idanunsu, su rintse ganinsu. Ba yana nufin su rufe shi rubba, a'a, su rage sakin ganin haka sakaka ba linzami. Saboda albasar ita ce hanyar da tafi kowace hasar da tafi kowace kai abu zuciya da wuri. Saboda shi ido zai baka komai a yadda yake cikakkensa, in mai tsawo ne kaga tsawonsa, gajare ne kaga jartarsa, mai kauri ne kaga kaurinsa, fari ne baki ne, ido ne duk zai wannan hasa ta ido ita ke baka wannan. Saboda haka za ta baka surar abu cikakkiya saɓanin sauran hawasu da kake da su a gaba. Hasa ta ji za ka saurara, yanzu duk yadda za a sifanta maka abu ka saurare shi ta kunne, a ce misali a rediyo ne, a ta gaya maka abin nan mai tsawo ne, gajere ne, mai faɗi ne, mai ƙiba ne, mai kaza ne, mai kaza ne, ba daidai yake ba da a ce a kunna maka shi a talabijin ka kalla. Kana gani a talabijin sai ka ga cewa duk sifar da aka baka wataƙila ashe baka ma gano ta cikakkiya ya take ba. Saboda haka shi ita hasa ta gani ita ce tafi ba da abu complete, cikakken abu, cikakken abu. Malamai sun yi ta saɓani a kan da ji da gani wanne ne ya fi. To shi gani inda ya fi ji wajen ba da sura cikakkiya, shi kuma ji inda ya fi gani shi kuma ya fi faɗaɗa. Za a iya baka labarin abinda ya faru shekara 500,600, baka sirar annabi sallallahu alaihi wasallam, ka ji ga yadda annabi ya rayu da shi da sahabbansa sama da shekara 1000 da yin abu, ko ne duk zai iya kashafa wannan, amma ido ba zai gano ba, abinda ya riga ya wuce ba zai ganshi ba, abinda ya masa nisa ba zai gani ba, amma kuma sanda zai ga abu kuma zai ganshi cikakke. Don haka kowanne wannan min haythu kamalar sura yafi wancan kuma min haythu ash-shumuliyya, yakan haɗa abubuwa na nesa ma ka jo labarin suka ɗauka duk wannan shi kuma ya fi. To saboda haka a nan Ubangiji subhanahu wataala da yake ya san haɗarin ido da irin abin da yake farautowa ya kawo zuciya, sai Allah ya yi magana cewa to a riƙe shi, sannan kuma ya umarni da wa yahfazu furujahum, su tsare al'aurarsu, kada su yi abin da Allah ya haramta musu, kada su yi zina, kada su bari a ga al'aurarsu, kada su ga al'aurar wasu wanda bai halatta su ga al'aurarsu ba. Da cewa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, kada ma ku kusanci zina, wannan abu ne mummuna kuma hanya ce wacce take ta munana. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. فهكا ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da a tsare al'aura ta hanyar kada ka bayyana tsarecinka, kada kuma ka rika neman ganin tsarecin wasu, sannan kuma ka tsare al'aurarka, kada ka sata inda bai halatta ba ta hanyar neman biya wa kanka sha'awar da bata dace ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari, hadisin sahal ibn sa'd radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وأنني زي لامن شيء من أبين لكي تكانم باكي واتو abin nan ke tsakanin harshen wato bakinsa shine bakinsa da abin da yake tsakanin kafafuwansa yi kuma illa mun ce masa gidan aljanna wato wace waye zai kiyaye harshensa baina lihiyaihi tsakanin gashin baki da gemu shine harshe baki da yake tsakaninsu waye zai kiyaye mun bakinsa kiyaye maganarsa da kiyaye harshensa waye zai kiyaye farjinsa ni kuma zan lamince masa gidan aljanna haka nan Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi Muawiyah ibn Haida annabi yake cewa abinda Muawiyah ibn Haida yake tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce qultu ya rasulullahi auratuna ma na'ti minha wa ma nazar al'aura وتشي نظام بينا الأورا إلى نظام بينا النبي يقول احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانك أو ما ملكت يمينك فطلع الأورك كانك يدك بينا الأورك إما كما تركب كوبي ورك لكما لك سيوان يتشي الرجل يكون مع الرجل ونذي يكسن جواتا رقم ونسى نمجي وتوسنا لا يواتا لي نمجي نقم ونسى شيما سينا كيه الأورات النبي يتشي إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل بذاك إياه كك يدوني يقع الأورك توكيهك قلت والرجل يكون خاليا سي معاوية بن حيلة يساك تنبير النبي صلى الله عليه وسلم إن متنشي كالأيني فا يا إيا زما طلالا زكدر هاي ورؤوسا النبي يتشي لشيف الله أحق أن يستحيا من ألا شيف الشنشنتا أجكو يسا haka kawai ka tube ka zauna zigidir tumbur ba komai a jikinka kace wai zafi ai kai kadai ne ka rufe wando ka rufe kofa to barka cire ka koma haihuwar a ai akwai Allah kuma akwai mala'iku tare da kai ka ji kunyar su saboda haka koda kai kadai ne ba daidai bane ka rika zama zigidir ba komai a jikinka to kaga wannan duk yana nuna cewa tsare al'aura wani abu ne wanda yake wajibi ga namiji da mace anan za mu ga cewa Allah subhanahu wataala da ya zo maganar ido ce qul lil mu'minina yaghuddu min absari aka kara wata min a cikin jumlar amma da aka zo maganar al-furuj wato al'aura sai aka ce wa yahfazu furujahu ba ce min furujahu ba to menene hikimar fadar min a wajen ido ko gani a wajen al'aura ko ba a ce min ba to shine abinda zamu tashi akan sa insha Allah gobe abinda muka fada da daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi